ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو تلاتة daya ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 2442. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo rayuwarmu zuwa ga wannan wata mai alhurma, wata mai albarka, wata Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu yi ibada ta ƙwarai a cikin wannan wata, ya azurta mu da karbuwa a gurinsa, ya kuma bamu ya sanya mu daga cikin waɗanda za su samu ƴantuwa daga wuta zuwa aljanna, da mu da iyayenmu da zuriyarmu da iyalanmu. Kamar yadda aka sani, muna ci gaba da karatu ne daga karatu da aka saba yi a kowace ranar Asabar da Ladi a tsawon dukkan lokuta, matuƙar in ba wani uzuri ya bijiro ba. Baka karatun da aka saba yi, muna karatu ne a cikin suratul Fatih, kuma mun tsaya ne aya ta nawa ne, mun tsaya aya ta 19, aya ta 19, mun tsaya aya ta 19 a cikin suratul Fatih. Insha Allah ta'ala nan za mu tashi aya ta 20 kenan bi'iznillahi ta'ala, wadda zai zama darasi na nawa a wannan sura. Darasi na biyar a wannan sura. Insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya bamu dacewa, Allah ya bamu sa'a. Na'am. Okay, daga ladabi radiyallahu anhu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
Allah subhanahu wata'ala yana yaba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan ayoyi saboda yadda suka jajirce suka tsaya suka rike addinin Allah riko na gaskiya suka zamanto masu imani Allah ya shaida cewa su masu imani Allah subhanahu wata'ala ya ba su dacewa da juriya da jajircewa suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wahalhalun da ya sha wajen yada addinin Allah suna tare da shi dukkan komai sun jure na dawainiya da wahalhalu da yunwa da kishirwa kai har ma sun kai ga mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sun ba da jinin su bisa bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin jinin Uthman radiyallahu anhu shine Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da yaddarsa gare su Allah ke cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina hakika tabbas Allah ya tabbatar da yaddarsa ya yadda da mu'minai ya kuma tabbatar da yaddarsa gare su id yubayyi'unaka tahta ash-shajara lokacin da suke mubaya'a da kai a karkashin bishiya suna mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin jinin Uthman lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Uthman ibn Affan zuwa ga mutanen Makka bayan Uthman ya tafi radiyallahu anhu mutanen Makka suka ce yayi tawafi yace ba zai tawafi ba kafin a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi ce ba zai riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin tawafi ba in sun ga yayi tawafi sai da in manzon Allah yayi tawafi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana daga cikin wanda za su bi bayan sa amma yazo yayi tawafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen Makka an hana shi shigowa yace shi ba zai aikata haka ba don haka bayan nan kuma suka tsare shi bai dawo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine labari yazo cewa ana tsammanin an kashe Uthman radiyallahu anhu wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in dai ku mutanen Makka warware alƙawarin su ya kai ga kashe Uthman to sai a zo a yi mubaya'a duk gaba daya su tafi ko da duk za a kashe su gaba daya wannan shine mubaya'a da aka yi dalilin jinin Uthman radiyallahu anhu to sahabbai su 1400 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shimfida hannunsa suka yi masa mubaya'a sannan ya dau hannunsa ɗayan ya dora akan ɗaya yace wannan mubaya'a ce na Uthman wato ta Uthman wanda baya nan kaga sai ya zama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilci Uthman radiyallahu anhu sai za sahabbai suke cewa hani allaka ya ibn Affan kai kam ka ji dadin ka ya kai Uthman dan Affan saboda hannunka da kai kanka ba ku kai darajan koda ya tsani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da hannunsa a madadinka kuma a madadin hannunka don ka kai ka ci nasara duk da cewa an yi mubaya'a ne domin sa don haka Allah subhanahu wataala yace ya yadda da su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta ash-shajara babu wani daya daga cikin wanda yayi mubaya'a a karkashin wannan bishiya din babu wani ɗaya da zai shiga wuta su kan Allah ya fi musu sun san cewa su yan aljanna ne su ne su 1400 kamar yadda sahabbai suka bayyana mafi karfin abin da malamai suka tafiya a kai kenan akwai riwayoyin da suke nuna su 1500 wasu ce su 300 amma dai maganan 400 shine hatta Imam an-Nawawi rahimahullah ya kisgo maganan malamai a cikin sharhinsa na Sahih Muslim ga hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta ash-shajara sai tabbatar da cewa mutane 400 ne haka Allah subhanahu wata'ala ya ce fa alima laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara yiga Allah ya yadda ya saukar da yaddarsa ga mu'minai Allah ya ambace su mu'minai saboda abin da yake zukatun su na imani Allah ya saukar da yaddarsa gare su idh yubay'unaka tahta ash-shajara lokacin da suke mubaya'a gare ka tahta ash-shajara a karkashin bishiyar samura fa alima ma fi qulubihim Allah ce sai Allah ya san abin da yake cikin zukatun su waɗannan mu'minai na imani Allah ya tabbatar ya ce da cewa su mu'minai ne kuma zukatun su suna cike da imani fa anzala sakinata alaihim saboda haka sai Allah ya saukar da nitsuwa akan su suka zama suna cikin nitsuwa suna masu mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa athabahum fathan qariba sai Allah ya azurta su ya ba su dace da fatahi wanda yake na kusa wasu malamai suka ce fatahu khaybar shine fatahu khaybar da aka yi bayan sun koma lokacin da aka yi sulhul hudaybiya ba su samu shiga makka ba amma bayan sun koma sai suka samu fatahu khaybar wasu malamai kuma suka ce fatahan qariba shine sulhul hudaybiya wannan sulhun da aka yi yana cike da hikima wadda Allah kadai ya san iyakacin ta don haka shimfuda ce ga fatahu makka wadda Allah subhanahu wataala ya tsara wannan ya sanya mu'minai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu karfi ta yadda lokacin da suka fito suka tinkari makka babu wani karfi da yake iya tsayawa a gaban su sannan Allah ya sa aka yi fatahu makka sannan mutanen makka da yawa suka musulunta wannan ya sanya musulunci ya daukaka yayi karfi aka samu musulmai da yawa al'umma da yawa suka shiga cikin musulunci to shine fatahan qariba wasu malamai suka ce sulhul hudaybiya wasu malamai suka ce fatahu khaybar saboda dukan su wato wasu fatahi ne waɗanda suka zama bude hanya ne zuwa ga fatahu makka a duk da cewa wasu malamai kuma suna cewa fatahan qariba yana nufin fatahu makka din ne saboda daga shekara ta biyo baya aka zo aka yi fatahu makka musulunci ya kankama a cikin garin makka kafirci kuma ya rushe a garin makka sannan aka rusa gumaka a cikin ɗakin Allah aka fidda gumaka aka tsarkake ɗakin daga duk wata najasa wannan sai zamanto fatahu makka shine fatahan qariba a gurin wasu malamai wa maghanima kathiratan ya'khuduna Allah subhanahu wataala ya azurta su ya hore musu maghanim wato ganimomi kathiratan da yawa ya'khuduna malamai suka ce wani gana'in ne wasu suka ce maghanim na khaybar wato ganimomi da suka samu a khaybar bayan sun yi fatahu khaybar wasu malamai suka ce wa maghanima kathiratan ya'khuduna duk wata ganima da za a samu ila qiyamis sa'a har ta tashin alqiyama yana daga cikin maghanima kathira da Allah subhanahu wataala ya hore wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya'khuduna duk lokacin da mutane musulmai suka samu damar ganima lokacin da suka yi jihadi domin daukar kalmar Allah to wannan yana daga cikin wa maghanima kathiratan ya'khudunaha Allah ce fa'ajjala lakum hadhihi sai Allah ya gaggauta muku wannan shine fa'ajjala lakum hadhihi shine sulhul hudaybiya a gurin wasu malamai wato wannan sulhun da aka yi shi mataki ne na farko na daukar musulunci wasu suka ce fa'ajjala lakum hadhihi shine shine fatahu khaybar saboda shi ma mataki ne wanda yake nuna karfi da daukar addinin musulunci don haka Allah subhanahu wataala ya ce fa'ajjala lakum hadhihi koko fa'ajjala lakum hadhihi shine abun da ya faru a yanzu na mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi sulhul hudaybiya bayan kuma labari ya zo cewa an kashe Uthman radiyallahu anhu haka musulmai da mu'minai sune sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bada mubaya'a gaba ɗaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ƙara ƙarfin musulunci da kuma ɗaukakar musulunci sannan kafirai sun razana da sha'anin addinin musulunci to ko dai zaman to sulhul hudaybiya ko zaman to fatahu khaybar duka malamai sun fassara da shi wa kaffa aydiyan nasi ankum Allah subhanahu wata'ala yace wa kaffa aydiyan nasi ankum sai Allah ya kame hannuwan mutane sune kafirai ankum daga yakanku lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito suka zo za su shiga Makka domin yin ibada ba su da wani makami tattare da su domin za su zo ibada ne to sai dai kawai makami wanda ake rike wanda yake bisa tabi'a kawai kamar yadda suka saba idan za a shiga jeji ko za a yi tafiya a ko yanzu abunan masarauta da wanda suke amfani da dawakai da sauransu in za su shiga jeji ko kuma su makiyaya daga suna da ko adda ko wani makami haka wanda ko da wani dabban da zai cutar da su ya kullo suna iya amfani da wannan dama in Allah ya ba su nasara su ci nasara a kansa to irin wannan makami ne wanda ana rike shi ana tafiya saboda yanayi ba wai makami ne wanda ake rikansa don za a je ko yaki ko wani abu to irin wannan ne kadai za a iya samu tare da wato sahabbai amma ba su shiryo wani makami na yaki ba shi yasa munafikai da suka zauna a Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka fito to su ba su taba tsammani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za su dawo ba shine Allah subhanahu wataala ya bada labari a baya muka karanta barzanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina zalika fi qulubikum da kuka munafikai kun yi tsammanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mu'minai ba za su sake dawowa ba don sun san karfin mutanen Makka sun san kuma irin kafircin da yake can saboda haka sun san kuma shirin mutanen Makka kawai kullum a shirye suke da su ga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da tawaga iya mutum 1400 kawai to waɗancan munafikai da suke zaune a Madina sai suka yi tsammani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da wannan ka ba su ba dawowa to da suka zo sai Allah ya kame hannun kafirai daga taba su ga su nan suna ganin su kuma su suna da manya-manyan makamai da ƙarfi da yawa amma sun kasa taba Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine Allah ce wa huwa allazi kaffa aydiya abuna wa kaffa aydiyan nasi ankum wa kaffa aydiyan nasi ankum shine Allah ya kame hannun mutane daga ku sune kafirai ba su iya taba ku ba sannan da wasu kafirai kuma da munafikai waɗanda aka bari a baya su kuma Allah ya kame hannuwansu daga taba iyalan shine wa kaffa aydiyan nasi ankum Allah subhanahu wataala ya kame hannuwan mutane daga ku ba su iya taba ku ba da mummunan wato tabawa suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa amma kuma barazana ta kewaye su haiba ya kewaye su sun kasa taba Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yawa da suke da shi da komai su mutanen Madina sun dauka za a murƙushe Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shikenan kawai wannan yasa kafirai suka san cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya yake amma sun kasa amfani da haka saboda Allah subhanahu wataala ya kame hannun su daga iya taba shi Allah ta wani takuna ayatan lil mu'minina hakan kuma ya zama aya ga mu'minai wato ya zamanto mu'minai su ga cewa ba fa karfin su bane ba kuma dabaran su bane Allah subhanahu wataala shi ke gudanar da addini shi yasa duk abin da kaga yake faruwa yanzu din nan daga mun koma ga Allah subhanahu wataala komawa na gaskiya Allah ya shaida mu mu'minai ne na gaskiya duk abubuwan za su tafi duk matsaloli ne za su tafi amma matsaloli ne waɗanda suna faruwa saboda sakamakon sakaci ga addinin Allah da aka yi da kuma zalunci da muke gudanarwa wanda suka samu dama suke rike da ragaman mulki mafi yawa azzalumai mafi yawa su sace dukiya kawai ta zama tasu su ma talakawa mafi yawa a tsakanin su da juna azzalumai saboda duk kowa kai mu'amala da shi so yake ya samu inda zai cuta ya cuta duk wanda ake mu'amala da shi in dai abun duniya ya shigo tsakani sai wanda Allah ya kiyaye sai ƴan kalan kalilan a cikin mutane sune kai suka hakura da iya inda Allah ya aje su, suka kuma hakura da iya abun da Allah ya ba su. Amma mafiya yawan jama'a suna gaggawa, suna wuce inda duk ake tsammanin a tsaya, to wannan shi ya sanya matsaloli suka kewaye mu sosai. Amma da zaran mun koma ga Allah, zukatanmu sun yi kyawu, muka zama mutanen kirki na gari, waɗanda suke shugabanci suka zama masu cikakken adalci gaba ɗayan su, ko kuma zama marasa adalci su ne kalilan kaman babu su a cikin jama'a. Amma yanzu sai zama to masu adalci su ne kaman babu su, yau saboda ƙarancin su ba za a rasa masu adalci ba, kuma suna kamantawa, suna iya kokarin su, amma sun zama kaman babu su saboda barna ta yi yawa. Da zaran an samu dama shikenan kawai sai a kihu akan dukiyar talakawa, a bar asibitoci haka kawai, a bar makaranti haka kawai, a bar talakawa cikin damuwa da rashin wato kula da jinanen su, da rashin kula da wato mutuncin su, shikenan kawai. Ana nan ana abun nan, kaga mutun daya in ya samu dama zai iya rubda ciki akan dukiyar talakawa biliyoyin dubbin jama'a. Mutun zai iya mallake dukiyar da jaha guda, inda za a zo a raba dukiyar da ya ɗebe ta hanyar da bai halatta ba, to za ka samu jaha guda kowa zai ji daɗi, zai ji sauƙin rayuwa na wasu lokuta. Amma sai mutum ɗaya ya ɗebe shi kenan, hankalinsa kwanci a ganinsa. To wannan su ne mafiya yawa aka samu halin da ake ciki. To shi yasa ba yadda za a yi irin waɗannan abubuwan su faru, ko mu zauna muna tsammanin cewa a bi hanya lafiya ƙalau da cikakken security. A lokacin da mu talakawa tsakanin mu babu aminci, babu adalci, babu amana, babu gaskiya, sai yaudara ga ƙarya. Sannan wanda ya samu dama zai je mulki sai wanda Allah ya kiyaye. Kalilan kawai suke kwatanta kokari su ga cewa sun yi aiki, su ga cewa sun kiyaye dukiyar talakawa, sun kiyaye amanar da take kansu. Dan kalilan ne, mafiya yawa ba su damu da wannan ba, ba sa tunanin cewa amana ce a wuyansu, gani suke kaman sun gaji wani abu ne wanda yake dole kawai a ɗiba a yi abin da za a yi da shi na barna da barna. Har ya zamanto al'umma ba sa kishin jinin kansu, ba sa kishin jinanen 'yan uwansu, sannan ba a kishin ƙasa ta lalace ko ƙasa ta zama ta yi kyawu. Da yawa daga cikin mutane ba su damu ba. Al'umma za su je ƙasashen waje su ga yadda mutane suka gina ƙasashensu, su ga yadda mutane suke taka tsantsan da dukiyoyin talakawansu, suke kuma hidima, ba su ɗau kansu komai ba, su mai da kansu daidai da talakawa, suna ƙoƙari. Kowa yana tsoron ko da tsintuwa ne ya ɗau abun da ba nasa ba. Mutum zai ga kuɗi a ƙasa ya wuce, baya buƙatar ya ɗauka saboda ya san ba nasa ba ne. Kowa ya fi sha'awar ya ga cewa nasa. To mu ko yanzu sai a biyo hanyoyi daban-daban ta yadda za a kandami dukiyar da ba ta treasury, dukiya ta wato baitul malin, dukiyar talakawa. Sai ga mutum ya shirya wasu dabarbaru a matsayin da yake da shi, a shigar da wannan, a shigar da wancan, a ɗiba kawai shikenan a tafi da shi. Ba wannan ƙasashen duniya gaba ɗaya yawanci ba haka suke yi ba. Sai mutane mu kaga suna ta alfahari da fita ƙasar waje su ɗau hoto su turo shikenan, amma sai ki su gina ƙasa talakawa su ji daɗi da sauran abubuwa. To mafiya yawa wanda suke shugabanci sai dai kawai Allah subhanahu wataala ya kawo mana gyara. To mafiya yawa rayuwa da ake ciki akwai barna da yawa, to shi yasa barnan ta mamaye ko ina. Kowa yana da son zuciya gwargwaron iya inda yake, sai wanda Allah ya kare. Haka wasu suna abuna harbi da bindiga, wasu suna fasa bama-bamai, wasu suna tsare hanyoyi, wasu suna kama mutane su shiga da su jeji su ce a biya kuɗin fansa, wasu suna kashe mutane haka kawai. Kowa da abin da yake yi. Wasu kuma suna nan suna ɗiban kuɗaɗen shaguna a shagon mai gidansu, wasu kuma suna nan an ba su mota su abuna su yi amfani da ita, su dawo da kuɗin abuna lodi da suka yi wa masu motocin, a nan ake samun tangarɗa. Direban mota ya ci amanar mai motar, direban nafef ya ci amanar mai nafef ɗin, direban mashin mai yin acaɓa ya ci amanar mai mashin ɗin, ko kuma mashin ya ci amanar wanda yake masa aiki da mashin, ko direban taxi ya ci amanar mai mota, ko kuma mai motar ya ci amanar direba. Wannan shine abin da yake gudana tsakaninmu. Saboda haka sai zamanto abubuwan duk gaba ɗaya sun caɓe. To da suka caɓe ba za a samu nutsuwa ba.
za a samu nutsuwa ne in imani ya tabbata a zuciya. Allah da ya ga zukatanmu sun wanku sun cika da imani, wallahi duk waɗannan abubuwan ba za ka gansu ba, duk za su watsi sama suka yi ƙasa suka yi ba za a gane ba, ai ba san ta ina suka zo ba. A yanzu idan ka tada dattijai iyayenmu na kusa-kusan nan ka ce musu ana ba su labari, ka ba su labari irin abin da yake faruwa yanzu, ka ba su labarin cewa zai faru, ba su taɓa tunani ba, ba za su taɓa yadda cewa za a yi haka ba. Abin da muke gani a yanzu da abin da yake faruwa a yanzu ba za su yadda cewa zai haka ba. Kuma idan ana maganar handa mai dukiya, in ka gaya musu biliyoyin kuɗi da miliyoyin kuɗi, ba su taɓa jin labarin su ba, su ba su ma yadda za a yi a kirga irin wannan kuɗin har a faɗa ba. Kuma kusa-kusan nan ne wasu su masu nan a raye ba su rasu ba tukuna. Amma idan kana musu labari ko suna baka labari, za ka ɗauka labarin shekarar 2000 da ya wuce suke gaya maka. Kuma a Najeriya nan ne, kuma kwanan nan ne suka gani, kuma da su ne suke ganin yanzu abin da yake gudana. To kaga waɗannan abubuwan da suke faruwa na matsaloli, ai ba mu san ta ina suka zo ba. To da saboda barna ne, barna ta ko ta ina. Haka kuma da za a gyara a samu kyakkyawan zukata, to da za ka ga ba za a san ta ina suka tafi ba. Yadda ba a san ta ina suka zo ba, wallahi haka kawai Allah zai ɗage su. Shi yasa a nan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kaffa aidiyan nasi anku, imanin sahabbai yasa kafirai suna ganin su ba su iya taɓa jikinsu ba, ba ma su ba iyalansu da suka bari a gida, sai Allah ya kame iyalan, ma'ana babu wanda ya sai je ya taɓa su. Suna nan kawai sun bar dukiyoyinsu, sun bar iyalansu, amma saboda imaninsu da yadda da Allah da suka yi, sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su cikakkiyar security. Ba wanda zai shige musu sata, ba wanda zai shige ya taɓa musu ƴaƴa, ba wanda zai shige musu abun da bai kamata ba. Duka abun da ya dace na ɓarna ko abun da bai dace ba na taɓa musu mutunci, Allah subhanahu wata'ala ya kame, ya hana. Shi yasa Allah ce ya yi haka ne, walitakuna ayatan lilmu'minina, don ya zama aya ga mu'minai, su sahabbai din su ga cewa yaya ga ƙarancinsu, ga kuma ƙarfi da yawan kafirai da kuma makamai da kafirai suke da shi, amma ya aka yi ba su taɓa su suka murƙushe su suka gama da su ba. Su kuma dawo garinsu su ga dukiyarsu yadda suka bari da iyalansu, ba abin da ya taɓa su. Wannan sai zama aya ga mu'minai cewa ashe in kun yi imani kuka yadda da Allah yadda na gaskiya, to ba za ku samu matsala ba, domin kariyar a hannun Allah take, security a hannun Allah yake. Amma mutane muna ɓarna, wai muna jiran sojoji su kare mu, muna ɓarna muna cewa wai ƴan sanda ba su aiki, muna ɓarna muna cewa sojoji ba su aiki, muna ɓarna muna cewa a canja shugabannin sojoji. In za a canja shugabannin sojoji a kowace rana, wallahi ba za a samu security ba sai mun gyara, sai shugabanni sun zama masu adalci, sun daina ɗiban kuɗin cin hanci da rashawa, sai sun zama babu corruption. Ya zama shugabanni ba su yadda da wani kuɗi, ka duba ƙasashen waje, ta ina za ka gwada wani mutum mai aikin gwamnati da cin hanci da rashawa? Ba zai yiwu ba. Mutum yana kishin ƙasarsa, duk wanda zai ya gwada mana, ba zai taɓa yiwuwa wai ka haɗa kai da wani ma'aikaci don a cuci ƙasa ba. A wasu ƙasashe ne za ka samu suna karɓan kyauta har wasu roƙi mutum a wasu ƙasashe, amma ka bijiro musu da maganar cin amanar ƙasa, ka bijiro musu da maganar yaya za a yi a ɗan samu wani abu wanda ba haƙƙinka ba, ka bijiro musu da shi ka gani yadda za a kare, a take za ka ga sun canja. Saboda haka ashe wani ya nuna mu cin hanci da rashawa da ya yi yawa ya mamaye mutane, ya zama to gaba ɗaya kawai kowa yana son a ɗan bashi wani abu shikenan, a bada cin hanci da rashawa a wuce da bindigogi, a bada cin hanci da rashawa a wuce da bama-bamai, a bada cin hanci da rashawa a wuce da giya, a bada cin hanci da rashawa a wuce da duk wani abun da bai kamata ba. Saboda haka sai ka ga abu ya lalace. To shi yasa abun da baka ganinsa a wasu gurare saboda babu waɗannan miyagun ayyuka ne. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya skirtin da ya ba su ayatan lilmu'minin, don ya zama aya ga mu'mini. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, kuma Allah ya yi haka ne don ya shiryar da ku tafarki miƙaƙƙe. Tafarki miƙaƙƙen nan shine riko da Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba tare da cin amanan juna ba, ba tare da ha'intan juna ba, ba tare da yaudaran juna ba. Amma yau kana gani yadda muke, kowa kai mu'amala da shi sai kaga kawai mayaudari ne, sai wanda Allah ya kiyaye. Kalilan a cikin mutane ga son duniya, ga son kuɗi na ƙarya. Kaga mutane a gure duk wanda zaka yi mu'amala da shi sai kaga kawai inda akan abun duniya ne wai shi zai maka wayo ya ɗebi abun duniya saboda haka ka she sa abu ne a kidina fin din ma ai kuma su yi a gida muna ta maimaita irin wannan magana wanda duk zai zo ya cuci dan uwansa ya yaudare shi ya ɗebi wani abu daga gare shi abun duniya ya karba tare da yaudara da maganganu wallahi tallahi kaza ne haka zaka ji wani yana gaya maka in kana mu'amala da shi yana yaudaran ka amma in abun duniya ne zai karba kawai shi abun da yake so tattare da kai kawai abun duniya ta hanyar yaudara ta hanyar munafurci ta hanyar maganganu da suke ba daidai ba to ya me kake tsammani wannan in ya samu bindiga a jeji aka bashi shawarin yadda ake yi haka zai yi saboda duk wanda kaga yana yin wani abu a jeji wani yazo yana yi a gari don kun yi sallah da mutum ya kowa ya yaudari wani wannan kana tsammani in aka bashi bindiga ba zai tsare mutane a jeji bane duk mai yaudari a kasuwa maha'inci a kasuwa ko mai yaudari a cikin gari ko maha'inci wanda zai yaudari wani don abun duniya ko ya yaudari wani ya samu kaza ka bincika daga mutum ya yaudare ka ko kaga ya fara yaudarar ka to kar ba ka bata lokaci dan yi bincike a kansa idan kai bincike daga nan zaka gane cewa ashe ba abokin mu'amala bane wani bawan Allah ya yi mana mu'amala mara kyau yaudara a fili kuma sai ya rantse da girman Allah sai yayi a fada sabanin abuna ya gwara kanmu muka kasa gane menene hakikanin gaskiya to sai ai kai ni ne tani cewa kai ya kamata a dan bincika a gani ko dai mun yi rashin sa'a ne sai na samu wani daga cikin malaman mu a garin nan don wancan din wani sai za ka ganshi a Ramadan yana jan baki to Allah ya sauke sai na ce wannan malamin a malama ne fa ga halin da muke ciki sai ce a to ai wallahi akwai kudin iyali na 200,000 a gunsu to kaga maganan haka muke to kaga tunda akwai kudin iyali zama 200,000 kaga kuma malami ne wanda duk muna shakkan sa ba ana tsoron sa yawanci haka nan amma ina to tunda ya iya diban da wannan malamin ku na wannan iyalin wannan malami wannan yace ni kan bar bartani na iyali na tukuna wai akan zai siya mata kaza zai mene shikenan to kaga haka rayuwar take inda kaga mutum yana iya yaudaran wani to sai Allah ya san irin wanda yayi yayi a can to shi yasa a yanzu in Allah ya taimake ka kaga kana dan kamantawa to ka gode wa Allah kuma ka kara jajircewa kuma kai ta addu'a kar ka samu zamewa don duk jarabawa ce ka ga mutum kar kai dan malin za ka yi dariya wa wani ko wani abu nan amma tabbas kai din tukunna ka samu ka tsira don abu ne zamani ne na riko da addini kamar riko da garwashin wuta yau in kace zaka kamanta gaskiya da kasan ka rike gaushin wuta don ba zaka iya rikewa ba sai dai ana yi ana canja hannu kuma garin haka sai ya fadi wannan haka riko da addini yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana riko da addini a ƙarshen zamani zai zama kamar riko da gaushin wuta abu ne mai matuƙar wahala ba a iya rike gaushin wuta a damke sai dai ana yi ana jefawa ana canja hannu har ya kubuce ya fadi kasa shine addini ya fadi shikenan magana kai to yawanci idan muna rayuwa a irin wannan lokaci wajibi ne mu yawaita addu'a sabo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su security wa kaffa aydiyan nasi ankum ya kame hannun mutane daga ku ga makami ga yawa ga kuma za su iya murkushe su amma sai Allah ya kame hannun wa'incan masu murkushe saboda imanin sahabbai da adalcin sahabbai to mu ma in mun zo masu imani masu adalci muna duk wata matsaloli ina tashi zai kawai duk zai bata amma wai yanzu kace ana jiran a kafa wata committee ta samar da security ko ana jiran a samar da wasu gwaraze su samar da security a ina sai mun gyara shugabanni su zama masu adalci dukkan shugabanni su zama masu adalci wanda ba zai iya adalci ba ya sauka ya fi masa sauki amma a rike mukami sannan a ƙin adalci sannan ga corruption ko ta ina kowa ya zama corrupt sai wanda Allah ya kare abu ne kawai a ce committee kaza duk wasu parastatals da yawanci kake ji idan za su kai wani proposal wanda za a yi wa talakawa aiki ko wanda za a gudanar da wannan farastatan din nasu ko wani agency ko wani abu in suka kai to committee da za ta gani tana jiran cin hanci da rashawa daga gurin wannan nan ce ma wannan dijin kaza ne ko wannan chairman na kaza ne ko wannan MD na kaza ne to in zai kai wani tsari na gaban wanda suke gaba da shi ko daga committee bangaren kaza ko daga bangaren kaza to suna jira in dai yana so file din sa ya tafi wannan yawanci su suke zaka ji kana jin labarai a gurin su in dai ana so file din ya tafi to sai an kawo cin hanci da rashawa saboda me akwai allowance zaman da suke na meeting akwai salary akwai ba wani zama da za a yi face akwai allowance kuma halal ne in dai an yi shi bisa ka'ida to da mutun ya takaita da wannan halal din ina sai ga yana jiran cin hanci da rashawa to kuma wai ana jira kasar wai a samu security da wannan yanayin ne za a samu security su da kai wani magana ce ta yaudara a ce wai a yanzu ana jira in an canjawa ne an nadawa ne za a samu security kullum in an ga dama a canja ba za a samu security ba sai an gyara sai an koma adalci wannan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ayoyi cikin alqur'ani mun yi imani da su ga magana da wa kaffa aydiyan nasi ankum Allah ya kame duk wani mugu sai Allah ya kame hannunsa daga gare Umar ibn Abdulaziz rahimahullah daga cikin tabi'ai ne ana cewa sa amirul mu'minina malai sun tabbatar yana da jini da Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ganin jika ne ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu amma shi ba sahabi bane tabi'i ne lokacin da ya jagoranci al'umma musulmai zama shine amirul mu'minina a duniya shekara biyu kadai yayin mulki amma yayi adalci ana kafa hujja da shi a wajen adalcin mulki saboda kai sanya za a iya tafiya ko dare ko rana babu wanda zai tare mutum a hanya saboda adalcin sa na mulki sai Allah ya samar da security a doron gasa shi yasa lokacin da ya rasu wani balarabin kauye yana kiwo yaga kura ta dau tinkiyarsa yace kai wallahi Umar baya kan mulki abu da yawa kenan yace wallahi Umar baya kan mulki shi a can kauye yake lokacin ba waya ba wani abu ne kafa da za a sanar da cewa a wani ya rasu ba irin zamanin mu ne yanzu ba duk wanda ya rasu a duniya idan ana son a sanar kawai cikin minti biyar za a sanar duk duniya ta sani to shi a wancan lokacin shine amirul mu'minin na duniya kaga da a ce akwai kafafen labarai irin wanda muke da shi yanzu kasa da minti biyu za a ji labarin rasuwarsa to amma a lokacin ba sani ba amma shi balarabin nan kawai ta inda ya gane Umar baya kan mulki ba maganar ko Umar ya rasu ko wani abu amma dai shi ya san Umar baya kan mulki Umar ibn Abdulaziz rahimahullah yace Umar baya kan mulki saboda ya ga kura ta dau dan tinkiyar da yake kiwo saboda lokacin da yake kan mulki hatta kura ba ta kama dan tinkiya saboda adalci saboda me Allah ne ya kame ta daga wannan zalunci Allah ya kame ta daga jinin ya kare jinin dan tinkiya daga bala'in kura saboda adalcin shugabanni kaga shi a yanzu ma idan za a shimfida adalci a cikin mulki babu cin hanci da rashawa babu handa mai dukiyar talakawa kowa ya zamanto mai adalci in ka shiga cikin kasuwan kasuwancin yan masu abunan yan kasuwanni zaka samu adalci ba wannan yana zaluntan wancan yana zaluntan wancan in aka samu wannan adalci to shikenan kawai kowa zai huta mutum zai iya sa kudi a buhu in ya ga dama zai iya sa kudi a bayan mota ya shimfida su kowa yana gani baya sha'awar su saboda adalci shi yasa Allah subhanahu wataala da yace wa kaffa aydiyan nasi ankum saboda imanin su ne da adalcin su da yadda da Allah da sauransu to mu ma mu koma mu yadda da Allah shugabannin mu da talakawan mu malaman mu da waɗanda ba malamai ba ƴan kasuwa da waɗanda ba ƴan kasuwa ba maza da mata a koma a rage son duniya yawa maza kaga duk wanda kake mu'amala da shi yawanci kawai maha'inci ne yawanci sai wanda Allah ya kare ko su yake ya ha'ince ka akan kai hatta zamantakewar auratayya wayan su mai da shi kawai ha'inci ne da samun abun duniya zamantakewar amintaka an mai da shi ha'inci ne kawai da samun abun duniya daga kawai a yaudari wannan a ha'inci wancan a samu wancan abinda ake tunani kenan saboda haka ya zamanto addini aka yi jifa da shi aka ajiye shi a bayan baya don haka muke cikin wahala a dan kayan nan wasu ce akwai wasu manyan yan kasuwa da suka ce kayan masarufi a kara masa kudi to da suka ce kayan masarufi a kara masa kudi sauran kayan fa kayan karfe yanzu kayan karfe meye ala abin da su gune mutane ne da suke gini me yasa siminti yake ta hawa saboda wa yake cin siminti me yasa yake ta hawa abinci da ake ci suna ta hawa kawai adalci aka rasa da cikakken imani wanda yake jin cewa zai iya ƙara kuɗi wallahi in muka wanke zuciya na farko za a masa gargadi duk kudin sa a duniya ko duk kamfanin Najeriya nasa ne zace su to fa za mu ga yawa Allah ka maida hankali wallahi ba sai kun ce ba zai sake yadda da sunan bakin sa ko shawari ya ƙara kuɗi ba saboda ya san kuna ga yawa Allah minti da zai subuto daga duk inda yake zai subuto ba abun da yake amma ina lokacin da muke cikin hargowa ba mu yadda da Allah ba mu damu da Allah ba sai fadan Allah a baki kawai sai yau dala sai sauran su wa kai suka yi gargadi kai masa barazana zaka masa addu'a ka kwana kana addu'a ma menene ba shi yasa waɗansu suke alfahari cewa addu'a ba ta karbuwa a Najeriya ba sun faɗi wannan ne saboda kawai sun san abin da suke tsakanin su da talakawa saboda haka zo su faɗa su kwana lafiya amma kana tsammani bayan Allah na kwarai abu na irin su Sa'id rahimahullah zakara ne fa ya hana shi bacci yana cara daga kwance yace kai Allah ya yanke saukin wannan zakaran ba sake jin zakaran yayi motsi ba bayan Allah na kwarai kenan sai da mahaifiyarsa ta masa gargadi tace ka daina addu'a akan abubuwa baka san na ga baka ka daina addu'a akan abubuwa zakara kai yayi cara ya sake cara ya hana shi bacci ce ya Allah yanke saukin zakaran nan shikenan bai sake motsi ba saboda haka me yake abuna magabata wanda suka rike Allah da gaskiya wani yazo zai zalunci wani yace ya Allah shafe idon sa shikenan ga idon babu shi ga tsawon rayuwa ga bala'i sarki mai mulki wanda ake jin tsoron sa yasa mata tayi aiki tace to tazo karban kudin ta yace a ba yanzu ba tace a ai haƙina ne yace ba yanzu ba aka yi ca akan ta wai bata san da wa take magana ba tace zan ga yawa ubangiji sai yace mata ki asulufin karshe na dare ji sarki saboda tsabar iskili shikenan taje tace to shikenan taje ta gaya wa Allah dare na yi ta tinkari sulufin karshe ne kafin ta idar da sallah gari na wayewa wannan sarkin baya iya tashi ya tsaya baya iya motsi bayan gida da komai anan yake yi kuma Allah ya bar shi bai dauran sa ba yaza ita mata da kanta take cewa fawaidun summa waynun summa waynun liqabil ard min qabis samai tace kai narkon azaba ga wanda yake jin shi wane ne a ƙasa daga wanda shine mahaliccin sama wanda ya mallaki sama da ƙasa ne tace narkon azaba ya tabbata ga wannan sai gashi kawai ya zauna baya iya motsi baya iya tashi akan haƙƙin wannan baiwar Allah sai yanzu ya wani za a ce su wane sun haɗa kai su ne suke taɓa mana ƙari su ne ya koma malamai ku yi huduba su ne su daina ƙari a yi huduba su ne su daina ƙari kai kuma a yi huduba saboda kai ne saboda ka muna cikin rudani ne kawai har ta yana maka jiya wani a yi huduba wai kare wai an ce wai wane da wane sai ka jiya wani labarin jita-jita yana wani zagayawa wai an ji wane ne saboda kuɗinsa ya ce wa wane in ba a ƙara ba shi ba kaza ba ma da wane ya isa ya saka a cikin tagayyara a rayuwa wallahi ba wanda isa ya sa 'yan Najeriya a cikin tagayyara sai rashin adalci da rashin amana da rashin gaskiya da cin hanci da rashawa wanda su suka samu a cikin tagayyara yawa ba wani waye shi wanda zai kara wa mutane kudi wai yara ce wai ana abu a rubar da kasashe suka kare yadda farashin kayayyakin masarufi ba ku ji kasashe da suka kare yadda kayayyakin masarufi ba saboda Ramadan ya zo to mu kuma tashi abun yayi saboda me rashin adalci da rashin amana da rashin gaskiya mutane ka ga mutum ya abu ne ya yi aikin gwamnati har ya yi ritaya amma makaryaci tantiri ka yi mu'amala da shi ka ga cewa makaryaci ne in ka bincika ya ce maka a gurin aikin su ma su suka yi kaza in ya yi wunan zuwa su ne yan sai da kaza na gwamnati in ana magana ya yi fili ne yan sai da filin gwamnati bisa ƙarya bisa kaza sun mallake kaza sun yi kaza bisa ƙarya shi kenan kawai daga nan sai ka ji cewa to ashe ba mamaki cikin dukkan komai duk abun da aka ce ma zai dawo haka ne a dabi'a to haka mutum zai iya rantsewa da Allah wallahi tallahi ai kaza da kaza ne sabanin abun da ya fada shi zai aikata saboda haka mutane suka neme da Allah abun wasa to haka muka shiga damuwa ba a samu wadan mallan kana tsammani a ce iya taron mu masallacin nan inda muna da wankakkun zukata da cikakken imani haba mallan wallahi mu kada zamu canja Najeriya da addu'a Najeriya za ta canja amma matsalan shine ga mu nan a tare amma kar mu je kasuwa ka gama maki ga mu nan a tare kar ayi mu'amala da muka gama maki dan kudi kadan kawai sai sa mu makance dan kudi kadan ka ga mutum ya kai wani kololuwa a dalilin 20,000 yake makancewa ya kai kololuwa wani sa'i wani zaka same shi ma'aikacin post ne in ka kalli kafadunsa kawai sai ka ji tsoro saboda tsabar igiyoyi da wasu abubuwa da nan da can yayi kiba yayi me amma sai kaga yana neman 20,000 a gurin wani yaro wai yaron yana son aiki yara matasa sun gama digiri suna son aiki shikenan kawai wani yana can office din sa in ka gani ka san duk wani abun duniya ya kamata a ce an gama da shi shine kaza na kasa shine kaza na jaha shine kaza na kaza amma na jira a taro 20,000 daga gurin wasu matasa wanda iyayensu ma ba su da sisi a tara masa kudi saboda za a dauke su aiki shine wannan shine kasa da yadda ake ciki so haka komai gurbace da wannan din ne za a samu security wa za a canja a samu security in wayannan mutanen ana nan daga mutane suna ta tsalle sun yi kwanaki da yan fararen gajerun landuna da fararen t-shirt suna ta tsalle wanda za a dauke su kaza za a dauke su sai an gama gaba daya ya ne wani cika ya ce wai ana yi wa mutane text ko ta ina ake musu text an yi wa wanda aka dauka text kawai sun gaba da wanda suka yi tsalle ba za su ji labari ba sai dai inda wanda suka sani ya da ha mu ba muna can mun yi nisa haraba mu yi nufa ya aka yi saboda haka abubuwa kuma ba zai gaya ma gaskiya ba cewa 30,000 suka tara a ba zai gaya ma ba saboda wai sirri ne to wai ana son security a kasa daukan aiki corruption abu kaza gashi nan sai wanda Allah ya kare kalilan daga cikin mutane ba sa yin wannan abu to da wannan ne muke tsammanin kawai a samu zaman lafiya a kwanta lafiya a bi hanyoyi lafiya kar a samu matsala a wallahi daga zaran waɗannan abubuwan mun kau da su mun daina yi kar ka tsaya ma kana jiran canja soja ma sai dai ka ganshi yana gengedi kawai ba abin da zai yi ba yi da aiki sai dai ya gengedi kawai yan sanda sai dai ka ga mutum yana gengedi saboda babu wani abin da za a kama wa za a kama kowa ya zama mutumin kwarai to Allah ya samu dace haka sahabbai wa kaffa aydiyan nasi ankum Allah subhanahu wataala ya kame ya duka hannun mutane a gare su ne saboda me saboda imani da adalci da tsayuwa da gaskiya da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutane suna ta yawo wani ma da tarbi a hannunsa kullum wani ya abu ne za ka ga mutum zai je sallan asuba da shi za a yi jam'i za ka ga mutum zai je kaza har ma yana zama a masallaci tsakanin magariba da isha yana zaune da tarbi yana wuridi amma sai ba ƙarya sai ka rasa yanzu waina ugon me da me ne dai ma ƙarya a dalilin ne wani za ka same shi litinin da alhamis yana azumi amma makaryaci in kana mu'amala da shi da an samu dama sai yaudare ka to sai ka rasa wannan azumin na me ne kawai azumi ne watakila da ake yin sa wallahu alam sai Allah ya sani ko don ma kira kana kawo abinci gida ne a ci shi yasa wallahu alam an rage yawan abincin kawai da za a dafa shi ne yasa a in ba haka ba in don domin Allah ne malam wanda zai iya yin azumi litinin da alhamis ya kamata kalmarsa banda ƙarya da gangan dai ba sai dai kuskure banda yaudara da gangan sai dai kuskure amma kawai mutane suna azumi litinin da alhamis amma ma yaudara sai wanda Allah ya kare ka mutu ya ce ma wai zai buɗe baki amma ma yaudara su irin waɗannan abubuwa na Allah kare ne da aka yi mun bi sahabbai da tafarkinsu insha Allah za mu samu tsira wa ukhra lam taqdiru alaiha an karanta ta gobe wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha da wasu ma ganimoni da nasarori waɗanda suke Allah ya ce lam taqdiru alaiha, kun san ku in ku ne ƙarfinku, wallahi lam taqdiru alaiha, ba ku isa ku iya samun abun ba. Wannan manzon Allah da sabon sa ake gaya wa sallallahu alaihi wasallam. Wa ukhra, akwai cin nasara da zai zo. Yanzu misali fatahu Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa bayya tsammani, amma ya san Allah ya bashi labari, la tadkhulunnal masjidal harama aminina muhalliqina ru'usakum, la tadkhulunnal masjidal harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Allah ya bashi labari, don haka ya tabbata lokaci ne kawai in bai ba. To shi yasa anan Allah yake cewa wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha, wasu abubuwa na nasarori da ganimomi da cin nasara da kwanciyar hankali da security, bayan Allah ya ce musu ya kame hannun mutane game da su, sai ce to da maganima kafira da yayi musu da kuma shiryarwa da yayi musu zuwa ga tafarki ne kake, sai ce wa ukhra, kai akwai ma wasu abubuwa daban da Allah ya ajiye, lam taqdiru alaiha, cin nasara da ganimomi da sauransu ku kanku kun san ba za ku iya samu, ba ku da ikon ku iya samu in don karfin ku za a bi, ba ku da wannan. Amma da ke kun bi Allah, to qari ahata Allahu biha, Allah ya kewaye ilimin sa ya kewaye, za ku same su, za ku ci nasara cikin kwanciyar hankali, za ku same su. Ashe kenan, in za mu bi Allah, duk wani abu da kake tsammani a hannun Allah yake, security a hannun Allah yake, kwanciyar hankali a hannun Allah take, tsada da arha a hannun Allah suke, bayin Allah ne tsada da arha din. Don haka Allah ya iya sarrafa su yadda ya ga dama. Wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaba wa law anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard. Da sanin Allah ba, saboda haka mu shirya mu dawo mu gani, mu yi alƙawari mana a iya Ramadan ne za mu canja mu ga ikon Allah. Kowa a cikin mu yayi alƙawari daga yau shi da ayi amana da shi, a bashi amana ya taba tsakaninsa da Allah. Gashi nan kowa cikin masallaci, kowa ke wayan masallaci, ya alƙawari wallahi daga yau ba zai sake taba amanar mai gidansa ba. Duka mu nan mu yi wannan alƙawarin tsakaninmu da Allah, daga yau ba zan sake yaudaran wani ba, daga yau ba zan sake ƙarya ba, da sani na in yi ƙarya daga yau ba zan sake ba, daga yau ba zan sake zaluntan wani ba, daga yau ba zan sake ha'intan wani ba. Kowa ne wannan tsakaninsa da Allah, gobe in ya shiga kasuwa ya gani yadda zai mu'amalanci mutane, daga yau ba zan sake ƙarya alƙawari ba. To mu yi wannan da gaske, mu ga sallar mu, mu tsaya mu ga yadda rayuwa za ta canja. A karan kanka sai kaga ka canja, idan kai wannan tsakaninka da Allah sai kaga ka canja. Amma ina saboda haka, wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, su sahabbai ba su da karfin iko din, amma wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, Allah mai iko ne akan komai. Don haka Allah zai baku nasara, zai baku iko, ba wanda ya sai ya ja da ku. Walau qatalakum alladhina kafaru, na'am,
walau qatalakum alladhina kafaru lawallu al-adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira sunnata Allahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnati Allahi tabdila.
Wannan ayoyin za mu tashi, amma a fassarar su saboda su tafi da maganganun da muke yanzu. Walau qatalakum alladhina kafaru lawallu al-adbara, Allah ya ce wallahi da a ce kafiran nan za su tsaya wai don su yaki da ku, lawallu al-adbara, wallahi sai sun juya da baya, sun tsere a guje saboda kun yadda da Allah, kun riƙe Allah. Ashe duk wata matsala da za ta ce za ta tunkare mu, wallahi sai ta watse ta bar mu, inda mun kyautata adalci, an samu shugabanninmu dukansu suna cike da adalci, ba cin hanci da rashawa, ba handin dukiyar talakawa an cutar da mutane ba, a tsaya tsayin daka ƴan kasuwar mu ba ha'inci, ba cin amana, haba mana. Walau qatalakum alladhina kafaru lawallu al-adbara, duk yawan sunnan da makaminsu da komai, wallahi Allah ya ce da za su tsaya su za su yake ka kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbanka ku ga kunan kalilan, wallahi lawallu al-adbara za su juya a guje, za su gudu, saboda Allah zai kawo agaji. Wala yajiduna waliyan wa thumma la yajiduna waliyan wala nasira, sannan sam ba za su taba samu wani majibinci wanda zai jibince su ba, wala nasiran ko su samu wani mataimaki da zai taimake su, ko wani mai kariya da zai kare su shine waliyan, ko wani mai taimako da zai taimake su, wallahi ba za su samu. Duk abin da kaga ake yi din nan, mai barna yayi barna, da mun gyaru ina shi ba zai barna ba sunnatullahi allati qad khalat min qabl wannan shine sunnar Allah in kun tsaya akan gaskiya kuka yi adalci wannan shine sunnar Allah Allah zai ba ku zaman lafiya da nutsuwa wannan shine sunnar Allah fil ladin allati qad khalat min qabl wanda ta shude tun da can tun daga annabawan farko haka abun yake in kun kauce hanya ku dandana azaba in kun miƙe kun rike gaskiya ku samu ni'ima wannan ta jida ne sunnatullahi tabadila salam ba za ka taba samun canji a tsarin Allah da sunnar Allah ba yadda take nan haka take don haka mu gyara mu amma sunnar Allah ba ta canja ba wannan ayoyin ne insha Allah ta'ala zamu tashi muna rai wa law qatalakum alladhina kafaru Allah ya samu dace Allah ta'ala a'lam dukkan waɗannan bayin Allah da suka turo suke buƙatan bayin Allah suke su da addu'o'i wanda aka karbi takardunsu don neman aikin muna fata Allah ya sa a dace Allah ya ba da nasara wanda iyalinsu take da juna muna fata Allah ya sauke ta lafiya Allah ya ba su zuriya tayyiba waɗanda suke da marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke fama da jari ko suke ganin barazana a jarinsu muna fata Allah ya kawo ɗauki waɗanda suke da basu suka a kansu Allah subhanahu wataala ya basu ikon biya dukan mu gaba ɗaya kowa da irin buƙatar da yake da ita Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu abubuwan da muke faɗa Allah ya ba mu ikon aiki da su Allah ya sa alƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kan mu Allah ya azurta mu da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damuwoyin da suke damun mu kala kala na masibu da damuwoyi Allah ya kawo mana dauki a kansu Allah ya yi mana su ya Allah muna roƙonka Allah Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha minna ya Allah abubuwan da muke aikatawa ya Allah ka yafe mana Allah ka canja mana daga bala'i zuwa ga sauki Allah ka canja mana daga tashin tsadan kaya zuwa ga arha da nutsuwa ya Allah ka canja mana daga rashin security da rashin kwanciyar hankali da rashin aminci ya Allah ka canja mana da aminci da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana nutsuwa a yankunan mu da garuruwan mu ya Allah Allah ka kare mu da kariyarka abubuwan da suke damu na zubar da jini da sauransu Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu da iyalanmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka yi riko da hannun shugabanninmu zuwa ga abin da zai zama alkhairi a rayuwarmu da rayuwarsu Allah ka sa su zama masu adalci Allah ka sa su zama masu tausayin talakawansu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الناس
النار مصيرا واجعل الجنة هي دارنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.